من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna 14 ga watan 2 watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da hekara 1446 wanda yazo daidai da 18 ga watan 8 a gregorian calendar 2024 wannan shine kasadin mu na 58 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin fannu ta'amuli bainaz zawjayn na fadilatu Sheikh Muhammad Siddiq al-Minshawi alayhi rahmatullahi al-mutatabi'a idan ba amanta ba jiya ko satin da ya gabata mun kammala da babin da ke magana akan iyyaki wa kufranul ashira iyyaki wa kufranul ashira ko ashir wato iyyaki wa kufranul ashir wato ina jan hankalinki dangane da ainihin wato butulcewa zamantakewar aure da kuma zamantakewa da miji zamu tahi yau la taghdubi zawjuki kar ki dauki dabi'a na fusata mijinki ya zama kullun mijinki yana fushi da ke kuma wannan bai damun ki wa ba ki kokarin neman hanyar gyara a shi fushi laifi ne amma kuma dabi'a ce da Allah ya gina wasu mutane akai wani karamin abu ne ke fusata shi wani kuma sai abu ya kai girman sa ya kai tumbatsar sa sannan ke fusata shi wani kuma baya ma fushi kwata kwata a rayuwar shi sai dan lokutan da ba a rasa ba dan haka daga ya ainihin wato idan kaga ya fusata to abin ya kai inda ya kai kware da gaske a yasa wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo cikin arba'un an-nawawi a yazo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa ya masa wasiya awsini ya rasulullah kai mun wasiya ya manzon Allah qala la taghab annabi yace masa kar kai fushi ina fata an fahimta faraddada miraran wannan sahabi ya maimaita magana cewa annabi ya mar nasiha qala la taghab annabi yace masa nasihata da wasiyata shine kar kai fushi malamin suka ce fishi dabi'a ce wanda Allah ke jarrabar wasu da shi wasu fihin su idan suka yi shi ma yakan kai su ga mataki na fadawa wani hali misali wani idan ya fusata zai iya zagi ya zazzagi wanda ya fusata shi to irin wannan fushin ana so mutum ya dinga neman tsarin Allah da addu'a daga barin shi saboda galibi sai mutum yayi ya dawo hayyacinsa kuma sannan sai abin ya dame shi ta yadda zaki gane cewa ba wai dangan yayi ba a'a yanayinsa ne Allah ya jarrabe shi da wannan yasa daga baya in ya dawo cikin hayyacinsa sai abin ya dame shi wani ma idan yayi fushin yakan iya kai duka ya daki wanda ya fusata shi har ma ya lahanta shi in aka yi wasa yasa zaki ga a wasu lokuta uba yakan daki ɗansa har ya lahanta shi ko ya karya shi ko ya kuje mar jiki ko wani abu haka uwa takan daki ɗanta har ta lahanta shi ko ta jimar rauni ko ta jimar ciwo kai wani ma idan ya fusata yana iya ɗaukar makami ya daɓa maka komai alaƙar ka da shi yasa za ki ga ɗa yakan iya daɓawa mahaifinsa wani abu saboda ya fusata shi daga baya kuma yazo yana kuka a gaban jami'an tsaro yana cewa tsautsayi ne to irin wannan fushin shari'a ta hana domin zai kai ka zuwa ga halaka a irin wannan ake samu wani namiji ya daki matar shi ko ma ya kashe ta ko a samu mata ta daki matar mijinta ko ma ta kashe shi kwanan nan an samu matar da ta taba mijinta wuka akan magana kudin cefa ne akan magana kudin cefa ne kamar wasa kamar gaske dama tana cikin kitchen tana yanka albasa abin ya faru dan haka bayan da ta gama yanka albasa kuma sai ta yanka mijinta yi to irin wannan fushin wallahi dole mutun ya dinga neman tsarin Allah daga shi a abin da yasa malamai suka ce fushi dabi'a ce da Allah ya jarrabu mutane da ita a karanta kissar annabi Musa lokacin da annabi Musa ya dawo daga ainihin wato ganawa da Ubangiji subhanahu wataala sai yazo ya samu mutanansa sun watsa da bautar Allah sun rike dan maraki da ya samu wannan sai abun ya bata masa reren sai ya bace ya fusata wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi Allah yace sai annabi Musa ya takwamu wuyan kwalar abokinsa annabi Harun dan uwansa annabi Harun ya fusgo shi gaban sa ya jawo shi da karfi yana ce masa ya buna umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqtu bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli ina cewa dan uwana kai hakuri wallahi ba wai ni ne na bar mutanen nan suka koma wa bautar dan mu dan mun shi annabi Musa yana zargin annabi Haruna da sakaci yayi sakaci ne har mutane suka koma bautar abuka suka bar bautar Allah suka koma bautar dan maraki to da abin ya fusata annabi Musa da ya fusata allunan at-taura zuwa ya fa karbo sakon Allah allunan at-taura da ya karbo daga gurin Allah Allah sai ya ce wa alqal alwaha sai ya jefar da alluna saboda tsabar fushi da ya kama shi wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi ya takwamo dan uwan ya jawo shi gaban shi yana mar fada yana cewa ya za kai ka bar mutane su koma bautar wani Allah to inda zaki gane fushi ne ya kai ga annabi Musa da dan uwan ya mar bayani ya fahince shi to sai kuma fihinsa ya fara sauka sai Allah da kansa yace walam ma sakata an Musa al-ghadaba lokacin da fushi ya sauka wa annabi Musa akhadha al-alwaha sai ya koma kuma ya rungumo allunan yana kuka a kaida idan na dauki qur'ani na jefar da shi to a musulunci mutun ya fita a musulunci in ka dauki littafin Allah ka wurgi da shi to ka kafirta amma ana wa wanda yayi haka cikin fushi uzuri ina fata an fahimta wannan dalilin yasa Allah bai kafirta annabi Musa ba saboda ya jefar da allunan at-taura domin abun bayin kansa bane dabi'a ce Allah ya jarrabe shi da ita na fusata sai ya jefar da wannan allunan amma da fushin ya sauka sai ya dawo ya rungumo kayansa yana kuka miji zai iya fusata ya saki matar shi daga baya kuma yazo ya dinga binta yana neman ya za a yi ta dawo gidan shi wanda ya san dabi'ar fushi ba zai ga laifin sa ba sai dai a masa nasiha sannan a masa addu'a Allah ya rage masa wannan fushin ina fata an gane mata tana iya fusata ta ce wa mijinta sai ka sake ni wallahi baka isa ka bar gidan nan ba sai ka sake tana jijiyar wuya bakinta na fitar da kumfa idanunta sun kada sun yi jawur saboda fushi sai bayan ya sake ta kuma sai ta rushe da kuka ta ce yanzu wulakancin da zaka min kenan ita bata kalli wulakancin da ta yi wa mijin ba to a karkashin wannan wanda ya san dabi'ar fushi idan ta dawo tana bada hakuri tana neman a yafe mata ta dawo to ba zai yanke mata hukunci cewa ba ta da hankali a'a dole za a yi mata uzuri a sassauta mata ina fata an fahimci magana to malamai suka ce idan Allah ya jarrabi mutum da fushi zai iya aikata irin haka yasa aka samu annabawa irin annabi Musa ya aikata irin wannan amma Allah bai dauki wani mataki kan annabi Musa ba saboda annabi Musa bai aikata haka da niyyar ya wulakanta littafin Allah ba a'a fushi ne ya kai shi ga wannan to sannan mu lura ya zama idan ma za mu dinga fusata to ya zama fusatar mu tana da alaka da taba haƙƙin Allah ba taba haƙƙin mu ba yau an wayi gari da yawa daga cikin mu in ma bamu ce duka ba mukan fusata ne yayin da mu aka taba shakhsiyar mu ko aka taba mutuncin mu ko aka taba matsayin mu amma da za a taba Allah ko manzon Allah to ba za ka ga fushin mu ba yasa kalli bayan da muka yi magana akan annabi Musa ya fusata, to kalli dalilin fushin. Me dalilin fusatar annabi Musa? Saboda ya zo ya sa mutanansa suna bauta wa me? Dan maraki. Sun bar bautar Allah. Wala Allah da annabi Musa aka taba da ba zai wannan fushin ba. Tsakaninmu da Allah haka fushinmu yake a zamantakewarmu da juna? To wannan shine abin da ya kamata mu dinga dubawa. Kalli cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai wa mutane khutuba ihmarra wajhuhu, fuskarsa takan kadu ta yi jawur, idinsa yi jawur. Wa ala sautuhu, sautin annabi ya dagu yana magana da karfi. Washtadda ghadabuhu, marawaiti yace fushin annabi yakan tsananta. Sai yace ka annahu mundhiru jayshin, kai ka ce annabi ya tara rundunar yaki ne yana musu caji za su tafi filin daga. Yanzu annabi fusatar da yake kan mimbari, fusatar da yake wajen wa'azi da khutuba, fusata ce wacce take da alaka da mutuncinsa ko shaksiyarsa? A'a, yana fusata ne saboda yana tunatar da mutane girman Allah da buwayarsa. Ina fata an gane. To hadith bila haraj, in za ki ɗauko dukkanin inda magabata tun daga kan annabawa, manzanni da shauransu suke nuna fushinsu da tashin hankalinsu, za ki samu kaso 85 cikin 100 ko zuwa 90 suna fusata ne yayin da aka ainihin wato menene taba mutuncin Allah ko addinin Allah. Ga aya nan a cikin suratul Baqara, Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. Ba cikin suratul Baqara ba, afwan, cikin suratul Furqan. Allah madaukakin sarki ya gaya wa manzon Allah, domin abin da ya faru annabi ne yazo yayi rabo bayan an dawo daga yaki, sai wani cikin munafukai sai yace hadhihi qismatun ma urida biha wajhallahi, ni kan dai wannan raban na lura ba a yi shi dan Allah ba, ba a yi adalci ba. Manzon Allah ne yayi rabon, amma wani wai yana cewa manzon Allah bai yi adalci ba. Saboda haka mutane suke sai sun samu mafi daraja cikin su, sai su kaskanta shi da wata kalma ko kuma da wani rashin nau'i na cin mutunci, sai ba shi da tsoron Allah ko ba dan Allah yake yi ba, ko kaza ko kaza ko kaza. Sai an dubi wanda an fahimci lallai da gaske yake abubuwansa, malam sai a yarfa masa wata magana da bata cancance shi ba. To sai ya gaya wa manzon Allah wannan magana, manzon Allah ransa ya bace yace wai haka, man ya'dil idza lam a'dil, waye ne zai yi adalci in ni da nazo muku da sakon adalci ban yi adalci ba? Annabi ransa sai ya bace har ya fusata. Sai annabi ya ce ko da yake wannan ba abun fushi bane, qad uziya Musa akbaru min zalika fasabara, an cutar da annabi Musa sama da abun da ni aka gaya mun. Amma annabi Musa ya yi hakuri, sai ya kawo wannan ayar da Allah ke cewa ya ayyuhalladhina amanu, ya ku masu imani, la takunu kalladhina azaw Musa, kar ku zama kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, Allah ya kubutar da shi daga abin da suka danganta mishi. Wa kana 'inda Allahi wajiha, annabi Musa ya kasance mai matsayi ne mai girma a gurin Allah, mai maida al'amarinsa, mai fuskantar Ubangiji ne annabi Musa. To wace cutarwa ne aka yi wa annabi Musa? Annabi Musa ne ya je swimming pool na Banu Isra'ila yana wanka kamar yadda su ma suke wanka. To amma shi idan ya je sai ya ɗebi ruwa, sai ya koma gefe, sai ya tuɓe, sai ya yi wanka. Su kuma sai su tuɓe tsirara, sai su shiga da mazansu da matansu suna wanka. Shi kuma annabi Musa annabin Allah ne, ba zai yi wannan rashin mutuncin ba. Sai suka nemi su ci mutuncin annabi Musa. Ina fata an fahimci magana. Sai suna cewa wai ai abin da ya sa annabi Musa bai shigowa cikinsu ya yi wanka tsirara, gwaiwa yake da ita. Abinda ake nufi da gwaiwa wata cuta ne wanda ƴaƴan marainan mutum za su yi ƙatti su girma, wasu wallahi idan abin ya kai makura suna kaiwa kamar girman kan ɗan adam haka. Sai an je an yi operation, an cire wani ruwa a ciki da wasu abubuwa, sannan ya dawo normal yadda yake. yanzu alhamdulillah an samu ci gaba na harkar likitanci da magunguna yawanci yanzu mutane ba sa fama da wannan amma shekaru 25 30 in kika je cikin karkara zaki ga mutum namiji wallahi yana zauna wannan cutar ta sa tana tare a gaban sa ta ma hana hiye ta hiye dinga tafiya da kafafun shi to he suka ce abin da yasa annabi Musa bai higuwa cikin su wannan cutar yake da ita shi kuma annabi Musa yana kare mutuncin shi ne sai ya ki yayi to da Allah ya tahi barrantar da annabi Musa wata rana ya ji yana wanka a gefe ya cire kayan sa ya dora akan wani dutse kawai sai dutse ya gudu da kayan annabi Musa annabi Musa ya gama wanka ya juye ya dauki kayan sa ya saka sai ya ga ba kaya yana daga kai sai ya hango dutse na gudu da kayan shi sai ya dauki sandan sa ya bi dutsen da gudu yana dukan dutsen yana cewa daya dauki kaya na wallahi dutse bai zame ba san da yaje tsakiyar simun ful na banu isra'ila kawai sai suka ga annabi Musa tsirara ya zo yana neman kayan sa a jikin dutse kowa da ya wayo ya kalla annabi Musa sai suka ga a haddi cikin su gaba ɗaya babu wanda Allah yayi wa kyakkyawar halitta irin annabi Musa kun ga Allah yayi haka ne dan ya barantar da shi daga abin da suke yarfa ma na fata an gane sai suka ga babu mutumin da yake da kyakkyawar halitta irin shi a haddin abin da suke faɗa akan sa cutar kaza yake da ita yana da matsalar kaza ne shi yasa ya ki higowa cikin su sai suka gane abin ba haka bane annabi Muhammadu da kansa yake cewa wa inna fil hajari la atharu darbi yanzu haka a jikin dutsen da ya gudu da kayan annabi Musa akwai alamar dukan sandan da annabi Musa ya dinga yi masa akan cewa ya tsaya dauki tufafin shi wannan duk mun kawo ne dan mu nuna kan cewa fushi dabi'a ce da Allah ya jarrabu wasu mutane da shi daga cikin su har da bayin Allah amma su bayin Allah fushin su mafi yawanci ko ma ka ce duka yana da alaka ne da in an taba addinin Allah amma mu idan ka kalli fushin mu galibi sai an taba mu idan an taba addinin Allah babu ruwan mu da fusata ina fata an gane magana to ki ji tsoron Allah kar ki dinga fusata mijinki musamman in Allah ya sa kika fahimce shi cewa mutum ne mai saurin hawa mutum ne mai saurin fusata to sannan kuma mutane sun kasu kashi kashi akwai mai saurin fusata sannan mai saurin sauka kuma yanzu nan zaka fusata shi yanzu nan kuma zai sauka zai manta da abin da ya faru kamar ba a yi ba akwai kuma wanda bai da saurin fusata amma in ya fusata kuma to sauko shi aiki ne akwai kuma mai saurin fusata kuma baya saurin menene saukowa to sai ki duba ki ga wannan irin miji Allah ya jarrabe ki da shi yasa hirar da ake ba ku dama fa ku yi kafin ku yi aure ba fa wani abu bane ana so ki fahimci halin mijinki ne shi ma ya fahimci halin ki ya gane me kike so me ba kya so ya ga ki gane me yake so me yake ba so me kyauta ne me alheri ne marowaci ne me wayan fushi ne kwadayayye ne da shauran su har kwadayayye akwai ina fata an fahimta dole sai kin karance shi to nan ne sai ki auna ki ga based on abin da kika karanta dangane da shi za ki iya zama da shi eh to sai ki bada hadin kai cewa ya turo a zo ayi magana a'a based on abin da kika fahimta tattare da shi ba za ki iya zama da shi ba to sai ki cewa na kai hakuri me dalili kace gaskiyar magana akwai wasu dabi'u da na lura da su tattare da kai tsakani da Allah na lura in dai muka yi aure da kai da waɗannan dabi'u to karshen ta za mu samu matsala ne da haka ni ina ganin kai mun afuwa ka je ka nemi wata Allah ba da sa shikenan ciki lafiya baka lafiya nama lafiya fata lafiya ba wani abin da zai faru amma idan kika tukuyukuye kika ce a dauko ki bari ayi a haka to kuma za a samu matsala daga karshe kuma wannan shine abin da yake faruwa Allah ya yi mana la taghdhu bi zawjiki muje babi kar ki fusata mijinki malam yace sari'i ila musalahati zawjiki idza ghadiba ki gaggawar neman sulhu da mijinki idan ya fusata wannan kawai shi ne domin sau da yawa kuma wasu zaki samu sun san mijin ya fusata sun san mai yawan hawa ne amma kuma wallahi babu ruwansu da maganar yadda za su nemo sulhu da shi to wannan kuma shi yake ƙara tunzura shi ya ƙara hawa saboda ya lura kin raina mar hankali ne kin fusata shi kuma kin yi burus da shi kin yi banza da shi malam yace to ba haka ake ba idan mijinki ya fusata ki kokarin nemo hanyar sulhu da shi yace fa innal malaikata taghdibu li ghadabihi domin ya tabbata anan sai cewa malaiku sukan fusata idan miji ya me ya fusata da matarsa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad yace ala ukhbirukum bi khairi nisaikum fil janna bana ba ku labarin matan ku mafiya alkhairi ba wanda kuma yan aljanna ne kulna bala ya rasulullahi sahabbai suka ce a ba mu labarin wannan irin mafi alkhairin mata ne muke tare da su kuma su waye mata yan aljanna qala sai annabi yace kullu wadudin waludin dukkanin matar da ta zama mai kaunar mijinta ce tana son mijinta son da take wa mijinta ya haramta mata sakewa ta yi mu'amala da kowanne namiji yau an wayi gari wannan kaunar tana nema ta watsi a cikin mata mata da yawa ba su yarda mazajen su ne kadai suka takaito a kansu dan mu'amala aure ba a tana tare da mijin tana son shi a yadda take fada amma fa tana bude kofar wani namiji kuma ya shigo cikin lamarinta wallahi akwai matar da na sani tana zaune da kishiyarta kishiyar kullun za ta yi magana da wana kaza ko wana kaza sai ta dinga gwalangwatso da murya tana kada murya tana siranta murya tana wane ne wallahi ita da kanta take mata nasiha tana cewa ki ji tsoron Allah wancan mu matan aure ne ita matar da kanta take ban labari mu matan aure ne muna da mazaji musulunci ya nuna hatta muryarmu al'aura ce ga ɗan namiji akwai yanayin siranta muryar da idan mace ta yi wa namiji bai ganta ba na rantsi da Allah tana nesa da shi yana nesa da ita amma sha'awar ta na iya kama shi saboda yanayin muryar da ta yi mishi yasa musulunci yace muryar mace al'aura ce saboda idan ta yi wannan maganar da wannan equalizer din ta siranta murya da waye wallahi a waya ne amma mijin zai ji ko namijin zai ji yana sha'awar ya za a yi samu dama a kanta kisa Allah ya ce fala takhdana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa in kun zo magana kar ku dinga gwalangwatso da maganar ku haka Allah ya ce ma'ana kuna sirinta murya kuna yin ta dan ta da sha'awa fala takhdana bil qawl Allah ya ce fayatma alladhi fi qalbihi marad wanda yake da rashin lafiya na sha'awa a ransa sai ya samu wani abu na jin dadi ya samu wani abu na sha'awa a ransa wato Allah ya san bayinsa wallahi yace kar ku yi haka da aka tace mata wallahi ki tsoron Allah wanci irin yadda nake ji kina kada murya lokacin da yake magana da su wani da wani da wani bana jin dadin abu saboda mu matan aure ne ba mata ne da muke neman mazajen aure ba ko kuma yan iska ba da haka ki tsoron Allah ki daina wannan abu so me ya ja wannan shine inda tana kaunar mijinta 100% wallahi ba za ta taba yadda ma ta yi sha'awar wani dan namiji a waje ba yasa matukar mu namiji ya auri matar da yake cikakken so a kanta Allah in dai mutumin kirki ne tumfil azal ba mutumin banza bane zai wahala ka ganin yana mu'amala da wata haka duk matar da ta auri mijin da take son shi haƙiƙanin so kuma tumfil azal mutuniyar arziki ce ba mutuniyar banza bace wallahi zai yi wahala kaga tana sakewa wani namiji yana shigowa cikin halarta ba za ta yi ba to shi yasa annan sai yace matan ku bana ba ku labarin su waye matan ku yan aljanna kuma mafi alkhairin mata a cikin ku ba sahabbai suka ce a ba mu labari su waye waɗannan matan sai annabi yace kullu wadudin duk matar da take kaunar mijinta waludin kuma mai haihuwa ce ba bakarariya ba tana haihuwa kuma tana kaunar mijinta to ita haihuwa wata abu ne daga gurin Allah in Allah ya ga dama ya baki in Allah ya ga dama ya hana ki in ya hana ki ba laifin ki bane sai dai fa idan ke kika je aka juya mahaifa ko kuma a'a aka je aka yi family planning mijin ki bai sani ba ko wani abu makamancin haka to anan sai a ce kin shiga layin da Allah bai so amma in dai haka dabi'ar ki take baki haihu ba ko baki haihuwa Allah ba zai kama ki laifin wannan ba amma ki sani dai daga cikin siffar matan arziki shine matar da ta yadda ta haihu da mijinta kuma take son haihuwa take sha'awar ƴaƴa sannan abu na uku idza ghadiba zawjuha qalat in mijinta ya fusata sai ta ce hadhihi yadi fi yadika ga hannuna a cikin naka, za ta zo ta durkusa, yana kan kujera ne, yana kan gado ne, yana zaune ne a kan sallaya, ya yi sallah ya idar ne, ta zo gabansa ta zauna, ta haɗa gwiwoyinta da gwiwoyinsa, ta kama hannayensa ta riƙe. Wannan ɗabi'ar yana daga cikin abin da ke sa namiji wallahi duk fusatar da ya dole sai ya sako, domin kin gama zubar da kanki gare shi, kin nuna masa ke mallakar shi ne sai yadda yayi da ke. Amma girman kai da jiji da isa da wasu mata suke ƙoƙarin nuna maza da shi yake ƙara tunzura su, wallahi yana suna jin cewa ba za su yafa abin da aka yi musu ba. Kina ji da kanki, kina ganin cewa wannan ma in ba kaddara ba me ya hada na aure da shi. To a tunda kika ce kaddara, magana ta kare, ashe baki imani da kaddara ba? In kin yi imani da kaddara sai ki runguma abin da Allah ya kaddara miki, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Fa amma kin ki runguma wannan kaddara, kina ganin ai hi banza ne ma, ta ya za ai matar da take wa mijinta kallon banza, shi ba kowa ba, ya za a yi mata yarda ta dawo ta nemi sulhu da shi a lokacin da ta fusata shi? Ba za ta iya ba, domin tumfil azal ba ta masa wannan kallon, ba ta masa kallon kirki. So wannan yana daga ciki. Annabi ya ce matar ƴan aljanna, mata mafi alkhairi ita ce mai son mijinta, mai haihuwa. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mijinta ya fusata sai ta zo sai ta ce hadhihi yadi fi yadika, ga hannuna a cikin naka, ta rike hannayen shi. Sannan sai ta ce la aktahilu bi ghamdin, wallahi ba zan iya kwalliya da bacci ko rintsa ido ba ko gyangyaɗi ba, hatta tarda, wallahi sai ka amince da faɗan da muka yi ka yafe mu. La aktahilu, la aktahilu bi ghamdin, ba zan iya yin kwalli, ba zan iya yin kwalli da ainihin wato bacci ba ko kuma rinsa ido ba ko gyangyaɗi ba, hatta tarda, har sai ka zo ka amintu da ni, ka ainihin wato yafe min abin da ya faru, mun gyara matsalarmu, sannan zan samu wannan. Hadisi ne karanta al-majma'u a al-majma wa silsila sahiha, karanta silsila sahiha number hadisi 287. Muhammad Nasiruddin Albani yace hadisi ne ingantacce. Annabi yace mata ƴan aljanna, mata mafi alkhairi sune masu wannan siffofi guda uku. Siffa ta farko tana son mijinta, siffa ta biyu tana haihuwa, siffa ta uku idan mijinta ya fusata za ta ce masa ba za ta iya haƙuri ta rintsa ido ba ta yi bacci sai ya yafe mata. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ساكي تيوا اثنان متن قدا بيو لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما سلس إذن سني باتا وتقولوا الوركنسو جماعة إذن أني أيكن الهيري إن أيكي تفيا سما تو أكو وسم تنبيو إن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وند إن سني سلا إيا أبند سلا ذات نبوهين تطيع إيا إنا ya kayin su ba za ta tafi ina ba sama ba. Suwaye waɗannan mutum biyu? Inji annabi Muhammadu, annabi ya ce abdun abaka min mawalihi, bawan da ya guje wa iyayen gidanshi. Idan dai kai bawa ne, to idan ka gudu wa mai gidanka, to daga nan ranar da ka gudu ba za a sake karɓar sallarka ba, hatta yarja ilayhim, har sai ranar da ka dawo ka ce wa mai gida ka yi haƙuri, na gaji ne, na samu matsala ne, sai yasa na gudu, ko kuma a banda lafiya ko kaza ko kaza, ka kawo wani uzuri dai wanda za a karba. In ba haka ba, ma damar ka gudu, to ba za a taba karba sallarka ba har ka koma ga Allah. Inji annabi Muhammad, sallarka ba za ta gushe ba, tana nan a kokuwar kanka, ba ta haura sama gurin Allah ba. Mutum na biyu, annabi ya ce wamra'atun asat zawjaha, da matar da ta saba wa mijinta hatta tarji a har sai ta dawo ta nemi sulhu da shi. Waɗannan hadisan ne ba a karanta muku saboda ana tsoron ku, saboda suna tsoron ku, mu kuma gurza muku za mu billahi lazi mu gaya muku gaskiya. Annabi ya ce wallahi sallarki ba za ta gushe ba, tana ƙoƙuwar kanki, ba ta hau sama ba, matuƙar akwai matsala tsakaninki da mijinki, kuma ku ba ku zo kika nemi sulhu ba. kuma abin da zai baki mamaki wannan hadisin hakimin ne saburi ya rawaito shi sannan yana nan a cikin silsila sahiha number hadisi na 288 wancan 287 wannan kuma 288 a jere suke a cikin silsila sahiha saboda haka dukkanin matar da ta fusata mijinta bata nemi sulhu ba yau an wayi gari wai ma ana ganin matar da take neman sulhu lokacin da suka samu matsala da namiji tana neman su gyara ganin ta ake bata da wayo bata ma san kanta ba to kun san wani abu akwai wani video clip da na gani na Malam Abdulrazzaq Haya Haifan yace yar aljanna wawu ya ce ban sani ba ko akwai wanda ya ci karo da wannan clip din kana da shi Malam Aminu yace yar aljanna wawu ya ce gaula ce ina ma'anar wawuya gaula a'a ba wawuya mai yawo a titi wawuya mai hayaniyar banza wawuya mai kaza ta wautar da kanta ta kaskantar da kanta a gurin miji to wannan ita ce yar aljanna in ji annabi Muhammadu wawuyar mace wanda ita bata dauki kanta a matsayin komai ba a gurin miji ta saki wa mijinta ta ko ta ina mijinta yana da cikakken iko a kanta wannan ita ce matar aljanna in ji annabi Muhammadu so wannan magana gata annabi yace mutum nabi wanda sallarsa bata wuce kokuwar kanshi shine matar da ta saba wa mijinta kuma bata yarda ta zo ta nemi sulhu da shi ba ranar da sallarta zata ci gaba da hawa sama sai ta zo ta nemi sulhu da shi sun daidaita ta nemi yafiya a gurinsa ta bashi hakuri waqila fil hikmati an fada a cikin hikima غضب الزوج من غضب الرب wannan ba hadisi bane malaman hikima ne suka fada ah kuma magana ta yi daidai wato fushin miji daga fushin ubangiji ne ma'ana in kika fusata mijinki kamar kin fusata Allah ne in kin dauki wadancan hadisan guda biyu da suka nuna mace yar aljanna ita ce mai son miji mai kaunar miji ina fata an fahimci magana kuma mai haihuwa sannan ita ce za ta zo ta idan ta fusata miji ta nemi sulhu da shi ta sa hannunta cikin nasa ta rike hannayensa tana bashi hakuri da kuma wannan hadisin na biyu da yake nuna cewa mutum biyu sallar su bata wuce kokuwar kansu na farko shine bawan da ya guje wa mai gidansa na biyu matar da ta fusata mijinsa ta bata zo ta bashi hakuri ba to zaki gane cewa wannan magana duk da masu hikima ne suka faɗa amma tana da alaka da waɗancan hadisan guda biyu cewa ghadabu zawji min ghadabir rabbi fushin miji akan mata to kamar fushin ubangiji ne akan ta waqila wasu malamai suka sake cewa idza ghadiba zawju a ghadibatil malaika idan miji ya fusata da matarsa to malaiku ma suna fusata da ita ga hadisi can mun sha karanta muku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan mata ta fusata mijinta ko kuma ya neme ta da wata bukata take ta amsa mishi ko kuma take ce masa ko tai mar tsiwa ko tai mar karan tsaye la'anat hat malaikatu hatta tusbiha malaiku za su ci gaba da la'anta ta har sai gari ya waye hadisi ne ingantacce mun karanta da ku ah yo idan dai har haka ne yo kenan ya nuna maganar cewa idan miji ya fusata malaiku ma sun fusata da mijin abin nan da mata magana haka take kenan arada shu'aib bin harb an yatazawwaja imra'atu akwai wani magabaci ana ce masa shu'aib dan har yana so ya auri wata mata faƙala laha sai ya ce wa matar inni sayyi'ul khuluqi ke bari in faɗa miki gaskiya kin ganni nan wallahi ban da kyakkyawan ɗabi'u ina da fushi ina da kaza ina da ninkufurci ba ni da kyan hali ya fito ƙarar ya gaya mata faƙala sai ta ce aswa'a khalqan minka man yahujuka ila an takuna sayyi'ul khuluqi to ai in dai haka ne wanda ya fi ka mummunar ɗabi'a shine zai saka ka ka ci gaba da zama mai munin ɗabi'a me take nufi da wannan in kai kana da mummunan hali to ni ina da kyakkyawa to za a zauna lafiya ma'ana inda a ce ni ma irin ka ne mai mummunan hali to in an haɗu ba za a zauna mai ba lafiya ba don haka ni zan zauna da kai zan kuma yi amfani da kyakkyawan halina wajen in zauna da kai sannan in dawo da kai mai kyakkyawan hali kuma haka ne galibi idan kaga an yi fada mutum biyu to kowa ya yadda ba za a cuce shi bane haka ne ko ba haka ba ko ba haka bane in dai kaga an yi fada mutum biyu to dukkan su kowa ya ji a ransa ba za ka cuce shi bane, amma in ɗaya zai yi shiru ya yadda a cuce shi, za a zauna lafiya ko ba za a zauna ba? Za a zauna lafiya. To yayin da duk mace Allah ya jarrabe ta da cewa ba yadda za a yi mijinta ya mata ba daidai ba sai ta rama ko sai an yi kaza, to ba za a zauna lafiya ba, ba za a zauna lafiya ba. Dole sai kin haƙura, kina ji an miki rashin adalci, amma wallahi ki kauda kai, kina ji an miki ba daidai ba amma ki yi haƙuri. Wata rana sai labari nawa aka yi irin wannan, idan Allah ya miki rasuwa da Allah zai taso da ke ki ga halin da ya shiga akan rasa ki da yayi, da za ki gode wa Allah ashe waɗannan kyawawan halaye da kika yi haƙuri akan su ba ƙaramin alheri bane. Nawa aka yi da za a ce an rabu ya sake ki, kin tafi kin auri wani, kina gidan miji ma idan ba mutumin kirki bane wallahi ba zai bar ki ba, ya dinga neman ya za a yi ya nemo ki, ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza. Nawa aka yi irin waɗannan? Saboda kyawawan halinki. Amma wallahi bari mu faɗa miki, duk matar da cewa mijinta rashin mutunci ko ta gagara haƙuri da matsalolin shi, ko ta gagara haƙuri da wasu matsaloli da damuwoyin shi har suka kai ga rabuwa, ina mai rantsuwa muku da Allah sai ta yi da na sanin rabuwa da shi, sai ta dawo tana neman ya za a yi ta koma kuma, sai ta dawo tana nazarin cewa in dai ta koma, in Allah da ba za ta ƙara ɗaga hankalinta akan abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza da suke yi ba, za ta karewa. Kai wallahi wata kan ma sai ta kira shi a waya ta gaya mar, na fahimci kana da kaza kana da kaza, na yi alƙawarin yanzu ba zan ƙara ɗaga ma hankali akan kaza da kaza ba. To tun farko me yasa muke haƙuri ba? Saboda haka ana buƙatar a dinga haƙuri da wasu abubuwa, ba yadda za a yi ki samu namiji 100 bisa 100. Kuma wallahi bari mu faɗa miki, duk yanda mijinki yake da matsala ke kina ganin bai cancanci ya zama miji a gare ki ba, ki rabu da shi ki je ki auri wani, tabbas za ki iya samun wani nau'in abubuwan da kike so a gurin wancan, amma kuma kar ki mamakin ki samu wasu munanan ɗabi'un da ya bi wanda kika baro, haka ne ko ba haka ba? Yes, mu irin wannan ta faru mun gani da yawa. Namiji ya saki mata malam, yana ganin ta hana shi sakat, ya dawo ya auro wata ta ɗauko babin cin kaza kaza ɗin shi, ina fata an fahimta. Sai abin ya kai mar makura sai zo yana cewa oh wallahi akramaka Allah yarinyan nan ni da ina ganin kamar ba ta da kirki, sai da na auro wanta na gane kuskure na. Yanzu malam ya za a yi? To yadda za a yi kenan, yadda kai wa kanka hakan za a yi, ba abin da zai canja wallahi. Irin wannan sun shafa ruwa, rashin haƙuri ya sa ka wulaƙanta mace, ka sake ta daga ƙarshe, ka dawo ka yi nadama da ba ta da amfani. Gashi nan muna gani a satin nan da ya wuce na da irin wannan ku kaji ko kaji gwamnati ya ce ko satin nan irin wannan ta faru. Miji ne ya auri mata, shi wai ba so ta haihu, ta yi ciki ya kore ta da cikin har ta je ta haihu a gida. Allah ya jarrabe shi ya auro wata muguwa, ta zo ta fara gara shi, sai gahi ya zo yana kuka za ta yi aure ita waccan ɗin, yana cewa don Allah ta yi haƙuri ta dawo. Wallahi kwanan nan ko tsinci a cikin satin nan mun yi zirga-zirga da Malam Musa sakamakon zuwan wannan bako da ya zo ya ja mu sallah. Muna tare da Malam Musa, motsi kaɗan sai na ji ya yi waya ya kira sunan wani, motsi kaɗan sai in ji na ce masa ni ka algafata malam me yake faruwa ne, ya ce wallahi Malam Albani wani bawan Allah ne yana tare da matarsa, ya tana haƙuri tana bin sallami lafiya, amma bawan Allah nan ya wulaƙanta baiwar Allah nan fiye da yadda kake tsammani. Ya ce yanzu gahi ya sake ta, ya ce ya rantse da Allah tun da ya sake ta ya gagare ya zauna lafiya. Ya ce asubar faru yana fitowa daga masallaci zai zo ya samu mutumin a kofar gidan shi, akan yana so malam ya shiga ya san yadda za a yi don Allah matan nan ta dawo. Wallahi da Malam Musa ya nemi kamar zai kauce daga taimakamar ko akan maganar da ke suna da kamar ko ɗan dangantaka dangantaka, sai ya ce zai tafi gurin mahaifiyar Malam Musa ya je ya saka ta ta sa malam ya yi da cikin magana a cikin wannan satin. to mutane ba za su iya hakuri da rayuwa ba sai abu ya lalace kuma su zo saka ka a gaba haka abinda muke ta fama da shi kenan ta bangaren mazan a samu wannan kamar yadda muka ji wannan daga komanda da kuma wannan magana yanzu ta bangaren ku kuma a samu wannan kuma wallahi na gaya muku duk matar da ta zalunci mijinta ta ki ta zauna da shi lafiya yana mata adalci iyakacin kokari ta ki ta yi hakuri na rantse da Allah ya ta kaskanta a gaban shi wata rana na gaya muku wannan magana ki ji tsoron Allah ki saita alaka da mijinki ki saita alaka da abokin zamanki ki dinga sauraron mijinki in ya miki magana ki yi hakuri in ya baki umarni ki bi in ya hana ki hannu sai ki zauna lafiya da Allah ki zauna lafiya da shi ki zauna lafiya da al'umma abokin zamanki ba abokiyar gaba bace makociyarki ba makociyar gaba bace kishiyarki ba kishiyar gaba bace kannan mijinki yan uwansa da sauran abubuwa amma yau an waye gari da kawaye da waɗanda suke su ne suke baki shawara da waɗanda da su ke magana akwai wanda duk motsin da ke cikin gidanta sai ta kira kawarta ko ta kira wata ta bata labari ai an yi kaza yau ai jiya ma an yi kaza ai kaza bata ankara bata dora ta akan munanan shawarwari da nufin cewa wai ai kawarta ne yau an waye gari mafiya sanin sirrin ku a rayuwa su ne kawayen ku da wasu mutane waɗanda ba su da iko akan ku ba wata wahala da suka sha akan ku na ciyarwa ko shayarwa ko tufatarwa ko ma menene amma su ne suka san komai na rayuwar ku da su kuke shawara saboda wanda ta matsa miki ko wani ya matsa miki hikin zama ta kirki dan haka duk abin da kike ciki ma bai sani ba ko bata sani ba saboda kar ma ki zo da magana a ce miki ba haka ya kamata ba ke kuma ba kya so a ce miki ba haka ya kamata ba dan haka sai ki ifarin ma mai kike ciki sai bala'i ya same ki tukunna sannan abin ya zo hiya kan miki kuma ki zo kina neman yadda za a gyara Allah ya sauwake dan haka bari mu karasa wannan tace dan haka mafi munin dabi'a shine zai saka ka ka zama mai munin dabi'a amma idan mutum mai kyakkyawar dabi'a ne gyara ka zai yi wallahi abinda ta fada mar kenan tahaddathat imra'atun ila zawjiha wata mata ta yi magana da mijinta fa aghadabahu shay'un qalat sai wani abu ya fusata shi cikin maganganun da ta fada fa asra'at ilayhi matan nan da ta gana ta fusata mijinta sai ta yi gaggawa zuwa ga mijin tuqabbiluhu tana ta sumbata shi ta rungume shi ta tsotsinan ta kisin din nan ta kisin din nan ta yi waye wato da'ibuhu tana tamar wasa wa hiya taqulu tana sumbantarsa tana rungume da shi mata nan suke iya rungumar mazajen su sai soyayyar ƙarya ta banza da wafi mana amma asalin ta asalin kun ki kuyi miji ya fusata ke kin san akwai abin da in ki akwai wata mata mun karanta da ku a can baya tace idan miji na ya fusata ni tace yakan zo mun ja'ani bi shafi'in la astati'u radduhu yakan zo mun da mai rarrashi na wanda wannan mai rarrashin wallahi bana iya mai da shi kun san me take nufi ko ku sani ba na rantsi da Allah yake ne fashin bane tace in ya fusata na akwai mai rarrashi da yake zuwa mun da shi wannan mai rarrashin wallahi bana iya hakuri a ce bai rarrashe ni ba in ba ku gane ba in yi fashin baki dan ba ruwa na ni he in yi fashi mama ba fashi da makami ba fashin baki ko wanda sun gane ko wato shikenan ma'ana ke ma akwai abin da kin sani duk yanda mijinki ya haura akwai abin da in kika tunkare shi da hina rantsi da Allah bai isa ya kore ki ba okay he na kara miki bayani sannan zaki gane ina fata an fahimta dan haka take cewa tana ta masa wasa wa hiya taqulu tana ce masa ma'ana tana sumbantar sa tana shafa jikin sa tana kisin nasa sannan kuma tana jawabi wallahi lam yaghmud li jafanun hatta tarda anni wa tusamihuni wallahi bazan iya rinsa ido ba bazan iya bacci ba bazan samu nutsuwa ba wallahi tallahi sai ka amince ka hakura ka yafe mu abin da ya faru wa zallatu laibuhu marawaitin wannan magana yace matan nan ta ci gaba da yiwa mijinta wasa wato latifuhu tana ainihin wato tausaya masa tana ainihin wato sumbantar sa hatta dhahika wa dhahaba anhu al-ghadab har san da ya dinga tuntsira dariya har wannan fushi ya tafi gaba ɗaya ya manta da shi akwai mijin da yake giya mu yace idan ya fusata matarsa tai ta dawo ta ita dawo to ya santa ita kuma Allah ya jarrabe ta da jin takurkuli kawai sai ya hauye mata takurkuli in ya tabo da tun ana yi ana cewa wallahi kabari da haka shikenan komai ya watsi girman banza kawai ga duk abu ga abubuwa duk da ya kamata ku dinga yi amma kun yi duk gidaje ya koma gidajen fushi da nunkufurci da tsutsumewa da bata rai da wayi-wayi duk ga shari'a ta karantar da mu yadda za mu dinga saita gidajen mu amma duk mun watsar eh sai da aka yi fashin bakin da ya tukunna Allah ya shiryar da mu lokaci ya kure dama mu fara da wuri ba sai ayi hakuri eh na magana hadisin ummu zar'in ko to ayi hakuri insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala sai a abin nan insha Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba da izinin Allah abinda muka fada dai Allah ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana hadha huwa ma indana wa billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh